نعم Are you set? نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ina mai farawa da taya ƴan uwa murna na isowan wannan wata mai albarka watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan watan Ramadan ya kama yakan fito wajen sahabban sa yana musu bushara da wannan wata wanda yake wata mai albarka watan tuba watan yantawa daga wuta zuwa aljanna watan lailatul qadr watan qur'ani watan karban addu'a watan ciyarwa fi sabilillahi watan sadar da zumunci watan ninka lada ninkin baninki watan qiyamul layli watan sallan tarawihi watan tilawan qur'ani wadannan irin alkhairai dake ciki fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan wuto wajen sahabban sa yana musu bushara yace atakum ramadan shaharun mubarakun wannan hadisi ya cikin sahihun nasa'i hadisi na 1992 in ya fito gare sai yace ramadan ya zo muku wata mai albarka sai fadi kadan daga cikin albarkan watan sai yace futihat abwabul janna a wannan wata ana wangala kofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yakan zama mai sauki abinda yara ke cewa wannan kan ai bulus ne to shiga aljanna a Ramadan ga musulmi bulus ne wa ghulqat abwabun nar sannan kuma ana kulle kofofin wuta abinda yake nufi shine shiga wuta yana da wahala wanda kaga a Ramadan ya mutu ya shiga wuta to babu kokonto shedancin sa ya kai iyaka geji ne na darajar farko a shedanci sannan sai yace wasuffi da shayatin a wannan wata mai albarka kuma ana daddaura shedanu idan aka waye gari a Ramadan kuma mutun iya shedanci to ya zama shaytanul insi shi din ma shedan din ne sai yace a cikin wata din akwai daren lailatul qadr sai yace man hurima khairaha faqad hurim na'am man hurima khairaha ba khairu ba man hurima khairaha ba khairuha ba ya sa nasaba aurin man hurima khairaha faqad hurim duk wanda aka haramta masa alkhairin daren lailatul qadr to ai an haramta masa kusan dukkan alherin duniya da lahira wata riwaya kuma ya zama man hurima khairahu faqad hurim sai zama damirin ya udu ila ash-shahr sai kuma kan ramadan din in aka ce khairaha sai zama kan lailatul qadr yake komawa don haka kenan duk wanda aka haramta masa alkhairin watan ramadana babu kokonto an haramta masa alkhairi ninkin baninki yan uwa kada mu manta Allah ta'ala ya wajabta mana azumi ba wai kawai dan ya wahalar da mu bane ba a dora mana azumi kawai dan mu shayin wa da kishirwa bane ba an dora mana azumi ne kawai dan azabtar da mu ba an dora mana azumi ne saboda dora shin ibada ne akan mu bayan ibada ne iya da alkhairai da falala ninkin baninki zuwa gare ka gare ni da gare su gaba daya kololuwa a wannan wata mai albarka daga cikin alkhairin azumi shine Allah ta'ala yakan daukaka zukatan mu ya cika su da takawa ya kuma sa mu a cikin bayi masu takawa babu wata kalma ɗaya a musulunci da Allah ya gwama alkhairin duniya da lahira da ita kaman kalimatu takawa da yazo maganan azumi sai yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun suratul baqara ayata 183 yace ya ku masu imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suka rigaye ku al-yahudu wan nasara la'allakum tattaquna in kun yi azumin nan don Allah kun kiyaye ka'idodin Allah tabbas za ku samu ribar takawa a watan ramadana tabbas za ku samu ribar takawa cikin azumin farilla da azumin nafila kula ga wannan a duk azumin da za mu yi a waɗannan kwanaki masu albarka a wannan ramadan shekara ta 1444 mu tabbatar muna auna zukatanmu muna tabbatar da cewa alaƙarmu da Allah tana ƙara kyautatuwa babu bala'i a duniya da ya kai kana azumi amma azumin nan bai takaita sabon Allah gare ka ba babu fitina da taɗewa a duniya da ta kai a watan ramadana amma mutum bai jin alaƙarsa da Allah tana ƙaruwa cin amanansa bai ragu ba ƙaruwa yayi muna furcinsa bai ragu ba ƙaruwa yayi zuki ta mallansa bata ragu ba ƙaruwa tayi rowarsa bata ragu ba ƙaruwa tayi to ai bala'i ya kai iyaka a wurin ka'ida shi ne a duk kwanakin ramadana ran ɗaya ga ramadana ya zama alaƙarmu da Allah ta fi ran kwanan ƙarshe na watan sha'aban biyu ga ramadana ya dace da mu alaƙarmu da Allah ta fi ɗaya ga ramadana ranar 20 ga ramadana ya dace da mu alaƙarmu ga Allah ta fi 21 ran 29 ga ramadana ya fi ranar 28 ga ramadana to wannan shi ne ana cin ribar azumi kuma hikimar farlanta azumi yana samuwa mafhum tayi kula da wannan wajibi ne mu rike wa kanmu abin da ake cewa self assessment ko self evaluation ko self judgment wato kai wa kanka da kanka hisabi kai da kanka kai wa kanka hisabi kaga wannan abun kana yin sa yadda ya dace ko baka yin sa yadda ya dace kula ga wannan iya da matukar muhimmanci mu wajabta wa kanmu mu auna ayyukanmu a cikin wannan wata mai albarka da fata da bege da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon dacewa a wannan wata mai albarka kada mu manta hadisi da ke bayyana mana daga cikin fa'idodin watan ramadana akwai yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kuma akwai karban addu'o'in da muke yi dare da rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nar fi shahri ramadan wa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yustajabu la wannan hadisi iya cikin littafin sahihut targhib wat tarhib na tahqiqin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi hadisi na 987 yana cewa inna lillahi lalle Allah iya da shi fi kulli yawmin wa layla a cikin dukkan dare da rana utaqa jama'ar da yake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna a duk dare akwai jama'ar da Allah yake yantawa da yan wuta ne yanzu an bai da su aljanna a duk dare akwai kana iya cewa dukkan awa 24 a cikin ramadana ana fitar da two batches na jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna sai a kula da na'urori suna shigowa ciki ko a kula matuƙa da gaske don haka in kai azumi ɗaya a wuni ɗaya akwai batch guda biyu idan muka yi azumi 29 an samu batch ɗaya guda 58 in mun yi azumi 30 akwai guda 60 list ne ake hadawa sunaye ne za a tara da yawa da ɗan wuta ne yanzu an kai su aljanna. In Ramadan bai da wata fa'ida sai wannan, wallahi al'azim ya dace mu rika yi wa juna bushara da zuwan watan Ramadana, muna zubar da ruwa a ƙasa muna sha don farin ciki, kuma ya dace mu zubar da hawaye na murna ba na bakin ciki ba, saboda zuwan azumin watan Ramadana. Duk mai imani da imani ya taba zuciyarsa a duk inda aka ambaci wuta yana ji lalle bala'i ya kai bala'i, shi yasa magabatanmu ba su da sauki akan ambaton wuta. Akwai matashi mai sunansa Ali ibn Fudail ibn Iyab, shi ko sallah yazo yana sallah bayan babansa Fudail ibn Iyab. In ana karatun sallah a bayyana ba a karanta ayar da Allah yake kiran wuta idan yana sallah, in an karanta zai fadi ya suma saboda tsoron wuta. Ran da Allah ya kaddara ajalinsa a sallah, fa sallah ya fito ta sallan alfijir sallan asuba, ana karanta Qur'ani kawai aka karanta ayar wuta ya fadi ya suma, daga nan kuma ya wuce bai dawo duniya ba. Da wannan ake masa kirari da qatilul Qur'an, mutumin da Qur'ani ya zama sanadinsa, in dai an ambaci wuta zai fadi ya suma. Amma a yanzu sai ambaci wutan wani ma mulmushi yake yi, bil hakika ba alama ce ta masu imani ba, kuma wata ce da Allah yake cewa inna li kulli muslim da'awa yad'u biha fa yusajabu la, dukkan wani musulmi iya da tabbas iya da garanti babu ko kokonto, in dai musulmi ne na kware ya roki Allah to Allah zai biya masa bukatunsa na alkhairi. Dukkan musulmin da ya addu'a a wannan wata insha Allah ta'ala Allah zai amsa masa. Me ya dace mu yi, muna da bukatu a ɗaiɗai kunmu, ba na tsammanin akwai dan adam a yanzu da bai da bukata, ba na zata akwai dan adam da bai da damuwa, ba na zata akwai dan adam da bai da matsala, ba na tare da akwai dan adam da bai da bukatan wani karin alkhairi gare shi, ko ga iyayensa, ko ga ƴaƴansa, ko ga iyalansa, ko ga ɗan uwansa, ko ga makwabtansa, ko ga ƙauyensa, ko garinsa, ko ƙasarsa, ba na zata akwai da bai da wannan. Kula ga wannan dama ce ta mu yi addu'a. Ina kuma aiki da wannan dama, ina miƙa kokon bara zuwa gare ku cewa in an zo addu'a don Allah a tuna da mu, da mu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya gabaki ɗaya, waɗanda iyayensu ke raye su ma a saka su a ciki, da zuriyarmu gaba ɗaya, da kuma zuriyarmu da suka riga mu gidan gaskiya gaba ɗaya, da kuma ƴan uwanmu a cikin imani da suka riga mu gidan gaskiya. Kada mu manta da ƙauyukanmu da garuruwanmu da jihohinmu da ƙasarmu da kuma duniya a wajen addu'a. Wajibi ne mu yi addu'a wa garuruwanmu, ƙauyukanmu, jihohinmu, ƙasarmu da makamantansu a kan Allah ta'ala ya haɗa mu da dukkan alkhairin duniya da lahira. Abinda ya fi ƙarfinmu Allah ya magance mana, abinda muke neman Allah ta'ala ya ba mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah muna ɗaya ga watan Ramadan da hijira shekara ta 1444. Idan zan tuna daidai, wannan shine tafsirin mu shekara na 8 a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Wusatu a cikin birnin tarayya na Abuja. Idan na tuna daidai, wannan shine shekara na 8 da za mu yi tafsiri, kuma mai iya yi wa zama shine shekara na 8 duk da dai bariya ba a samu ba na tafsiri na iyaye mata. Bana ma insha Allah ta'ala za a ci gaba da yin tafsirai guda biyu. Tafsiri na yammaci, wannan da muke haduwa, za a rika fara shi kaman wajen 4:50 zuwa 5 in yayi latti kenan, saboda hold up da kuma yadda hanyoyi suke da kuma yanayin aiki da muke ciki, zuwa kadan ga 6 ko zuwa karfe 6 sai a tashi. Wannan insha Allah ta'ala kowace rana ne in Allah ya sa muna da lafiya da zamu iya yin karatu din, kuma ba a samu wani uzuri da yafi karfin mu ba. Darasi kuma na biyu shine wanda za a rika yin sa ranar Asabar da Lahadi. In Allah ya kai mu wannan Asabar ta jibi, Asabar din farko a cikin watan Ramadan din nan, za a fara tafsirin. Dukka tafsirai da ake na yamma da kuma na Asabar da Lahadi wanda ake karfe 11 zuwa karfe 12, dukkanin su akwai dama maza da mata suna iya halartar sa. Mace na iya zuwa na yamma, tana iya zuwa na safi Asabar da Lahadi. Namiji yana iya zuwa na yamma, yana iya zuwa na safi. Bambancin a tafsirin yamma, maza su ake bawa aulawiya su ne a cikin masallaci, mata suna bangaren da suke sallah a cikin wannan masallaci daga baya. In aka zo tafsirin Asabar da Lahadi, mata su ake bawa priority aulawiya, su suke shigowa cikin masallaci maza suna zama daga waje ko kuma a uncompleted bangare na wannan masallaci su saurara tafsirin yamma ana yin sa da harshen Hausa tafsirin Asabar da Lahadi ana yin sa da harshen Turanci don haka duk wanda bai jin Turanci yayi hakuri kare takura mana da yamma ta ko tafsirin Asabar da Lahadi ya saurara wanda kuma yake bukatar na Hausa kada ya matsa mana Asabar da Lahadi ya ce sai an yi da Hausa a'a yayi hakuri ya zo wannan darasin a hakalla dai ba zan samu matsalan cewa in kai Hausa a ce ba a yi Turanci ba a yi Turanci ba in kai Turanci a ce ba a yi Hausa ba kowa sai ya hakuri da abin da ya samu wannan shi dai matsayin da na dauka haka za a yi insha Allah kuma na hau kujerar me kujerar naki wannan akwai veto power kenan ko na hau kujerar naki wannan ba majalisar dinkin duniya bane majalisar tafsirin An-Nur ne so sai ayi hakuri da haka ya zama dai garin Abuja babban gari ne muna da ƴan uwa da dama da suke so su amfana daga kudancin Najeriya wasu ma daga North Central suke amma Hausan bata ishe su ba so ashe akwai haƙƙin su akan mu nan mu isar musu da sakon Allah to saboda karancin lokaci haka muka raba shi Asabar da Lahadi insha Allah tafsiri ne na Turanci maza da mata na zuwa amma priority ga mata tafsirin yamma da Hausa maza da mata na zuwa amma maza ne a gaba gare ni sune priority amma kowanne mutum ya zo in iya da tambaya ya rubuta idan masu karantawa sun ga ta dace suna gabatar da ita amsa ta Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya taimake mu na san dai akwai media stations da yawa kuma bana so ya dauke lokacin gaba daya engineer Ibrahim an samu da media sofa da za su isar da tafsiri a yau na farko an samu guda 48 a list din amma saboda karancin lokaci ba zan karanta ba ai hakuri a bar shi haka sai kun gama gyare-gyare saboda wace za a samu canjin lokaci ina zaton dai mafi yawa lokacin da aka saba ne ko to akwai media da dama a garuruwa kaman Kano da aka saba haka suke a Bauchi akwai kaman NTA Bauchi channel 10:10 na dare haka kuma akwai 9:10 na rana albarka a radio a Bauchi akwai NTA Jos Network akwai Africa TV 3 akwai NTA Zaria akwai Queen FM Zaria akwai NTA Maiduguri akwai NTA Kaduna akwai NTA Gombe sannan kuma akwai NTA Sokoto NTA Birnin Kudu Vision FM sannan duka waɗannan daga Kebbi ne akwai Sunna TV 10:11-12 Unity FM duka akwai Progress Radio daga Gombe akwai Alhaji akwai kuma Kombina FM Yola 10:11 akwai Rahama TV Kano akwai Jigawa Television Dutse akwai Freedom Radio Dutse akwai Radio Jigawa Dutse akwai Sawaba FM Radio Hadeja akwai Muhasa FM Kano akwai Nasarawa Seta Meloni FM Radio akwai Alfa Radio daga Kumasi Ghana lokuta guda biyu akwai YBC Radio Damaturu akwai BRTB Maiduguri akwai BRTB na radio da television duka daga Maiduguri akwai DITV daga Kaduna akwai Alheri Radio daga Kaduna akwai Alfiji Radio daga Katsina da lokutan su daban-daban ina fatan ayi sharing din sai a sa su a social media shafin da ke biyarin sunana ina ga sai ku saka ko waɗanda suka dauki nauyi akwai Alhaji Ibrahim Gerawa akwai Professor Awal Mansur Biddawa Professor Aminu Ahmad Professor Sahalu Jinairu Professor Muhammad Bello Abubakar Alhaji Lawal Shehu Talhat Alhaji Shehu Abubakar Alhaji Ibrahim Bagudo Architect Muhammad Talladi Alhaji Habu Mu'azu Alhaji Abdul Dola Malam Inuwa Foundation Hadija Honorable Ahmad Wadada Sheikh Ridwan daga Katsina Engineer Ibrahim Nguru Pizek Habitat Limited Haji Yaya Haya Air Base Foundation Rabi'atu Kabir Malam Bello Nagari dukkan su Allah ya biya su da gidan aljanna amin idan an kammala listin bayan kwana biyu zan karanta shi gaba dai a nisa insha Allah ta'ala for record ko Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya cika magabatan su Allah ya mana tarayya da su a cikin wannan aiki na alkhairi ina da yakinin shekara da ta gabata darasi na karshe mun tsaya ne a cikin suratu Ali Imran amma abu na gaba shine akan wace aya aka tsaya kuma akan wace za a tashi muhimmi shine kan wace aya za a tashi wannan barin ba ku fili tukunna ina fatan ba za a yi dogon debate ba ko to ana ramma isa gwani na gwanaye yace za a tashi a walaya amurakum an tattakhidul malaika wan nabiyina arbaba aya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimuna zai zama ali imran aya ta 80 kenan ko haka ne kun amince da shi to za mu tashi kenan insha Allah ta'ala akan ali imran aya ta 80 mun tsaya akan ali imran aya ta 79 bara a ramadan shekara ta 1443 ayar da muka tsaya shine fadin Allah ta'ala da yace wa ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah yace baya dacewa ga mutum, bai kamata ga mutum ba, musamman annabi wanda yafi kowa daraja a cikin mutanansa. Allah ta'ala ya bashi littafin da ya saukar masa, ya bashi hukunci da yake tsakanin mutane, kaza halal ne kaza haram ne, wan nubuwa kuma ya zabe shi a matsayin annabi. Thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah, sannan ya dawo daga baya ya ce wa mutane ku bauta mini ba Allah ba, babu annabin da zai wannan. Ko kaga an ce wani annabi ya ce a bauta masa, wallahi alazim zuki ta wallahi aka masa, babu annabin da yazo ya ce a bauta masa. Kowane annabi sakonsa daya shine a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Don haka shi zaki ce bai kamata a ce sun fada ka ba, kuma za su fada ba. Mafhum ay yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin sai dai abinda annaba suka ga al'ummomin su, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba, ku zama rabbaniyai bayan Allah masu tarbiya, bayan Allah masu nagarta. Saboda me? Bima kuntum tuallimuna alkitaba, saboda abinda ku kasance kuna me karantar da littafin da Allah ya saukar muku. Wa bima kuntum tadrusuna, kuma kasancewar kuma kuna dirasa, kuna koyan littafi din, wato kuna koya kuma kuna karantarwa. Wannan kuma ita ce sunna ta kowace annabi. Dukkan annabi ya zo ya isar da sakon Allah shine la ilaha illallah, shi annabi rasulullah ne. Na biyu abin da ya karantar da mutanansa shine a bauta wa Allah, shi kuma annabin a masa biyayya. Don haka haƙƙin annabi shine wajibi a bi shi. Bauta kuma ba shi ake bautawa ba, Allah ake bautawa subhanahu wa ta'ala. Allah ya ba mu ikon yi wa annabinsa biyayya, ya kuma ba mu ikon bauta masa subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu wanye lafiya. Za mu tashi daidai kan aya ta 80, wannan mun yi waiwaye ne a don tafiya, musamman saboda alaƙar ayan bayar da wanda za mu tashi. Ƙarin ma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa la ya'muruukum an tattakhidul malaa'ikata wan nabiyyiina arbaaba. Aya'muruukum bil kufri ba'da idh antum muslimuun. أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم ورفضتم على
Allah ta'ala yace wala ya'murakum, ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata da ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban abun bauta ai abun bauta min dunillahi koma bayan Allah aya amurukum shin wani annabi zai umurce ku bil kufri da kafirci ba'da iz antum muslimuna bayan shi ya karanta da kuka da musulmai ai ba zai yi ba ba zai yi annabi zai karantar da kai kai ka musulmin da kuma bayan nan ya dawo daga baya ya umurce ka da kafirci ba abinda karshen ayar ke bayyana mana bautan wani koma bayan Allah kafirci ne wala ya'murukum ba zai umurce ku ba wannan ladin wata la ne la ta nafyi ne ko ta nahyi na'am la annafiya ce korewa ne don haka ta nafyi ne la nafiya ce kuma sai gaban ya zo ya amurakum sai ya zo da nasaba aka ce wala ya amurakum in me hikimar malami suka ce tafsiri mafi inganci shine cewa wannan magana ce ma'atufatun ne alal aya as-sabiqa an dora ne akan aya ta baya inda Allah yace ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqula lin nasi sannan wala ya amuraku kaga tunda thumma yaqula kaga galamu akai an yi nasaba ko sannan kuma wala ya amuraku sai zama asafin akan wannan ne wannan shine hikiman daukan nasaba da shine babu yadda zai annabi da Allah ya bashi annafta ya bashi littafi da ilimi kuma yazo ya karantar da ku addini sannan daga baya ya dawo ya ce ku rike shi ko mala'iku ko annabawa abun bauta koma bayan Allah wannan magana korarriya ce 100% ba za ta taba tabbatuwa ba wannan shine dalilin nasaba wala ya amurakum a wata kira'a kuma wala ya amurkum din kace wala ya amurukum a cikin kira'a ce tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka yi da daurin kuma a lokacin ko anan din malamin suka ce ba za ta zama la annafiya ba tana nan akan annafiya dinta sai dai a ce daurin yazo kawai litakhfif ne amma ba dauri ne da yake da muhalli a cikin li'irabi ba an yi ne litakhfifil kalam sai a ce wala ya'murukum saboda qur'ani iya da wannan uslubin magana sa tana dorewa baka jinta akan harshe tana targadewa tana karkacewa zaka ji ta a dore take to saboda dorewar magana din wannan wala ya'murukum jazma da aka yi an yi ne litakhfif amma a ka'ida an ka zo li'irabi ba dalilin lamun akai ba don lamun din nan nahiya ce ba la annafiya ba ce inda la annafiya ce to tana iya yin dauri amma la annafiya fa ba za ta dauri ba mafhum don haka wala ya amurukum ko wala ya amurakum duka sun tabbata Allah ba zai umurce ku ba ko kuma annabin da Allah ya turo annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su dukkanin su har sauran annabawa ba za su taba umurtan ku an tattakhidu da kuriki al malaika malaiku wan nabiyina da annabawa arbaban abun bauta ba kalmar al malaika da kuma annabiyina mala'iku da annaba su aka fi rikewa a tarihin duniya abun bauta me dalili babban dalili saboda shine cewa a dukkan halittu da Allah ya yi a cikin jinsi jinsin mutane da jinsin mala'iku ya fi kowanne daraja amma kaman fahimtar Sheikh Usman rahimahullah min bidayatil khalq jinsin mala'ika ya fi daraja amma nihayatul khalq jinsin dan adam ya fi daraja shi yasa in muka shiga aljanna ai mala'iku ke zuwa gaishe mu amma a farkon halitta mu daga tabo ne su kuma daga haske ne kaga bidaya na khalqi origin din su yafi amma in ka samu salihan bayi in suka shiga aljanna ai yan gaisuwa da yan fadan su su ai mala'iku ne suke zuwa gare su suna musu sallama salamun alaikum saboda me bi ma sabartu ai kaga su suka zo suke wannan sallama me dalili saboda darajar jinsin mu akan nasu a wannan wurin wannan matsala ce khilafiya bainal ulama muhimmin abu da shine mala'iku Allah ya dauka ka darajar su darajar da Allah ya dauka ka sai aka samu mutane saboda jahilci wasu da sarrai a tarihin duniya suna bautawa mala'iku annabawa Allah ya daukaka darajarsu akan gabagarin mutane saboda wannan daraja sai aka samu wasu suna bauta musu maimakon su yi wa annabawa biyayya su bauta wa Allah sai suka manta da Allah wal iyazu billah suka tsaya bauta wa annabawan da Allah ya turo da a musu biyayya ba a bauta musu ba sai zama a mafiya yawan bauta da aka samu bautan mala'iku da bautan annabawa fi yawa kalmar al mala'ika asalin kalma din a wurin malamai na luga an same ta ne daga kalma na ma'alak al ma'alak kuma min al aluka kalmar al ma'alak daga kaman al irsal ne al ma'aluka kuma kaman a ce ar risala don haka tushen kalmar annabawan mala'ika daga aike ne don haka al mala'ika shi ma ya zama me iya zama dan aike a shikenan kamar yadda Allah ya turo annabawa ya turo mala'iku a matsayin ƴan aike don su kawo sako zuwa ga annabawa ya kuma turo su ƴan aike saboda ko su dauki rayukan mu in lokaci yayi ko su raba arziki tsakanin mu ko su yi gadin wuta ko su yi gadin aljanna ko kuma kula da tsirrai ko kuma busa ran dan tayi a cikin mahaifiyarsa gaba na haife shi ko abin da ya kamata haka don haka zaka ganin su ma cikin su akwai ƴan me akwai ƴan aike a rama zaka yi ba mu misalin inda za mu samu kalmar mala'ika da alaka da aike na ar-risala
Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allaha sami'un basir
jazakumullahu khaira suratul hajj aya ta 75 Allah ta'ala yake Allahu yasfi min al-mala'ikati yace rusulan Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan a ce a cikin mala'iku Allah yakan zabi manzanni ya aike su sai ya ce wa minan nasi ai wa minan nasi ma rusulan shine magana Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nasi rusulan to kaga anan wurin al-mala'ika zama kenan dan aike ne shi yasa zama kalmar al-mala'ika na da alaka da aike kuma alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan daga uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fi khalqi ma yasha kaga muhallu shahid sai ce me fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan kuma uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba don haka asalin kalmar mala'ika na da alaka da aike shi yasa dukkan mala'ikun da Allah ya halitta a duniya babu mala'ikan da bai da aiki duk yawansu kuma a magana mafi inganci a halittar duniya ya adadin mala'iku ya fi namu ninkin baninki tare da sun fi mu girma akwai mala'ikun da girmansu ba zai iya duniya ba su dauke su ba wannan planet da muke kai akwai mala'ika ɗaya da idan ya shigo ba za su iya daukar sa ba ta masa kada dukkan wannan continents din South America, North America, Europe, Africa, Asia, Australia wallahi dukkanin duniyan nan ba inda za ta dauke shi bare a masa daki to yanzu ni da kai dan cus to da Allah idan muka ki bautan Allah wa muka cuta kanmu muka cuta saboda su mala'ikun nan fa ba sa sabon Allah shi yasa ake wadanda suke da jahilci da sauran suke bauta musu in ka duba yadda Allah ya describe mala'iku a Qur'ani kai ka san halitta ce ta daban babu kokonto a wurin bin Allah sun fi jinsin dan adam ba ninkin ba ninki sun fi mu shi yasa a jahilce ko a son rai ake bauta musu amma su ba abun bauta bane su ma bayin Allah ne kuma halittun Allah ne da ya raba musu aiki kuma suka tsaya akan aikin sa haramma ba mu misali biyu ko uku akan biyayyar mala'iku
ya ayyuhallazina amanu qum wa ahlikum naran wa qudhan عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون خشيته مشفقون.
يا يسكو تو جزاك الله خيرا. ولنن مثالي ارم ما يبام نفركو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. muhall wannan cikin suratul tahrim aya ta 6 muhallu shahid Allah yace la ya'suna Allah ba sa saba wa Allah ma amarahum abun da ya umurce su kuma wa yaf'aluna suna aikata ma yu'maruna dukkan abun da ake umurni da shi su ba sa saban Allah. Na biyu ya kawo mana cikin suratul anbiya ko aya ta 26 rabinta da ta 27 da ta 28. Idan muka dauke rabin ta 26 shine ibadun mukramun. Allah yace mala'ikun nan wasu bayi ne, halittu ne masu me, masu daraja da nagarta. Sai yace la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Ba sa taba ketara umurnin Allah koda da wata magana ne. Iya abinda aka umurce su anan suke aikatawa, ba sa ketarewa. Inda ma mun koma baya kadan aran ma aya ta 6 ai yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ko sima anbiya aya ta 20 yace su dare da rana tasbihi suke wa Allah, abincin su shine tasbihi. Su mala'iku halittu ne na gaibi, a wurin mala'iku gaibi ne. Sai imanin ka ya kai imani ya kai geji, zaka zama duk abin da Allah ya faɗa akai ka yarda, saboda babu abin da ke da wahalan yarda kamar abin da baka gani ba. To shi yasa imanin mu annabi yakan yaba mu ƴan baya da bamu ganshi ba, bamu rayu da shi ba, muka amince muka gaskata kuma muka tsaya muka bi sunnarsa babu dare babu rana. Yace to waɗannan mabiyana ƴan bayana abin yabo ne, waɗanda suka rayu da ni sun ga mu'jizozi na Allah ido da ido, amma wani bai rayu da ni ba kuma ya amince da duk abin da aka faɗa a kaina, kuma ya zauna a kai ya yi imani da shi. Shi yasa annabi yake yawaita yabon ƴan baya masu zuwa bayan ya faku sallallahu alaihi wa sallam. So su mala'iku halittu ne na gaibi, ido bai gansu ba a cikinmu, amma mun yadda mun amince. Na biyu daga cikin siffarsu ibadun mukramuna ne. Na uku ba sa ƙetare iyakar Allah, la yasbiqunahu bil qawl. Na hudu yusabbihuna al-laila wan nahar, la yafturun. Na biyar kuma sai ce me, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Daga cikin siffarsu ba sa cin abinci, ba sa shan abun sha, ba sa mu'amala ta aure. Menene abincinsu? In suna son cin abinci su ce subhanallahi tasbihi. Wannan tasbihin shine abinci shinkafa da miya, shine shinkafa da wake, shine dan wake, shine indomie. In ruwa za su sha ko juice sai su ce subhanallah. Shine yusabbihuna al-laila wan nahar, kuma ba sa dainawa, sannan ba sa bacci. Haka Allah ya halicce su. Kuma a cikin halittar su ya tabbata a sunna cewa ba inda ya tabbata cewa ko suna jinya irin tamu. Haka Allah ya halicce su komai zanzan 100%. Tunan su ne mala'iku, adadinsu iya da tsananin yawa, da babu nassi da yace ga adadinsu, amma sai dai ana iya gane adadinsu a cikin wasu hadisai. Min babil misal, da zan iya bamu misali, akwai hadisi da sai halitta sai yake cewa ma fi sama mawdi'u arba asabi illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi, hadisi na 2312. Annabi tsira da aminci sabbata gare ke cewa dukkan girman sama da dukkan girman sammai da muke gani, babu wani fili a duk sammai da ya kai dan adam ya sanya hannunsa wannan yatsu guda hudu banda babbar yatsa, haka a duk girman sammai. Face a daidai wurin akwai wani mala'ika da ya sa goshinsa a lokacin yana yi wa Allah sujada, duk girman sammai, babu inda hannun ɗan adam zai tsaya kwatankwacin, haka face akwai goshin wani mala'ika yana yi wa Allah ta'ala sujada. Siffa ta biyu kana son gane yawan su, duba hadisin al-mi'raj, hadisin al-isra wal-mi'raj, tafiyan dare da aka yi tafiyayyen halitta da mi'raji haurawa da shi da aka yi sama. Fiyayyen halitta ke cewa farufi ali al-baitul ma'mur, sai aka dago mun wani wuri albaitul ma'mur iya can saman sama albaitul ma'mur daga nan aka fara saukar da qur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul ma'mur shine sauka jumlatan wahida daga albaitul ma'mur kuma zuwa gafiyayyen halitta mufarrakan fi khilali 23 sana 13 sana fi makka wal ashara fi madina sallallahu alaihi wasallam wannan albaitul ma'mur din annabi yace sai aka daga masa a daren da aka yi tafiyan sama da shi yace sai in tambayi fa sa'altu jibrila sai in tambayi mala'ika jibril alaihi salam me wannan sai yace huwal baitul ma'mur yace a wannan baitul ma'mur din yadkhulu fihi 70000 malak mala'ika 70000 ke shiga cikin sa a kowace rana idan suka bautawa Allah suka fito har abada ba za su ƙara dawowa ba shi albaitul ma'mur duk ran da duk kowace rana mala'ika 70000 ke shiga in ya fita har abada ya gama shiga ciki babu nassin da ya gaya mana shekarun halittar duniya amma according to the National Geographic ita ce cibiyar sanin tarihin halittu na duniya ta bangaren binciken kimiyya wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab binciken da suka yi suka ce duniya ita kanta ba baitul ma'mur ba wanda bayan su aka yi ta a kiyastawa mafi kankanta shekarun duniya ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 540 shekara biliyan 4 da miliyan 540 kuma sun bi ne ta bangaren bincike musulunci baya kora science sai dai in science din ya ci karo da qur'ani ko hadisi ingantacce shekara nawa biliyan 4 da miliyan 540 to kai lissafi a ce baitul ma'mur ma iyakacin shekarun sa kenan a ce kowace rana mala'ika 70000 ke shiga yin ibada fita kuma ba zai ƙara dawowa ba don Allah wannan adadin su nawa ne kayi 70000 kawai sau biliyan 4 da miliyan 540 National Geographic Times suke binciken halittar duniya abubuwan da suke ciki sun samu dutse a cikin kasar Canada da mafi kankantar shekarunsa da aka samu shine shekara biliyan 4 da miliyan 50 suka je Australia shine kusan ƙarshen duniya dan daga nan sai New Zealand bayan nan baka da komai sai ruwa suka samu a kasar sun samu dutsen da shekarunsa ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 300 to duwatsu kuma suna recycling kansu rocks suna recycling kai da suka duba history na recycling sai aka samu akwai masu shekara biliyan 4 da miliyan 400 akwai masu shekara biliyan 4 da miliyan 500 sai suka ce to kaga wannan a cikin halittun duniyan ma mun samu abun da ya kai shekara biliyan 4 da miliyan 500 da halitta to yayi albaitul ma'mur in aka ce kullum mala'ika 70000 ke shiga yayi bauta ya fita ko ba zai ƙara koma ba har ƙarshen duniya dan Allah adadin su waye sani in ba Allah ba amma dukkanin su la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma muna imani da su wanda aka kira sunansu da aikin su muyi imani wadanda aka kira a dunkula irin waɗannan duk yawan su 70000 din nan mun amince Allah ya halicce su mun amince da siffarsu da ya bayyana ba ma inkari mun tabbata akan haka kuma mun amince su halittu ne na gaibi amma akwai wanda Allah ya kira sunayensu to su sai mu yi imani da sunan da kuma aikin da Allah ya ba su arama kana da misalan wanda aka ba mu sunansu a Qur'ani specifically da suna
kana abuwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa zilil amrihi ka fa inna allaha aduwwun lilkafirin
babu wani ko
wana law ya majibu yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun fa inna allaha qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila
جزاكم الله خيرا
فإن الله وملائكته
بعد أبو أهل الله. جزاكم الله خيرا. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. ولم بقر آية تتسى عند تقص كاغا منصى مملائكو بيو أنا نفرقو جبريل نبيو ميكائيل سيكم يكاومنا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنهم ماكثين. تكين سورة زخرب رب زخرب ذي ذم آية تسبى عند بقيت كاغا منصى مملائكو شيني خازن النار شيني ميقاد موتا. Allah ta'ala ya sa alahira ba za mu zo ta kusa da inda yake ba, shi wuta yake gada insha Allah ta'ala. Wanne ne mai gadin aljanna? Ridwan. Amma shi bai zo shi a cikin Qur'ani haka ba. To wannan alhamdulillah mu ta wurin nan muke roƙon Allah ta'ala ya kai mu. Sai kuma na ƙarshe da aran ma ya kawo mana shine wanne? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Kaga kul ya tawaffakum malakul maut shine sunan mala'ika. Kalmar azra'ilu a magana mafi inganci a cikin Isra'iliyyar aka same shi, amma sunan bai tabbata a sunna ko a Qur'ani ba. Sunansa ya zo a Qur'ani shine mudafun wa mudafun ilayhi, sunansa malakul maut kuma haka ya tabbata a sunna. Wannan cikin suratul sajada aya ta 11. Kaga mun samu malakul maut innace raqibun wa atidun kamar da yazo cikin suratul qaf aya ta nawa. ما يلفظ من قول الا لديه شابقي كا كوسا دي 18 تو مزا غبا شيكينن تو نان ياي زي زما 18 تو ان كا دوكي رقيبن اتيدن ا مغانا مافي انغانشي با سونا باني صفه ني دان ياتي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اتيدن سو انا بيانين صفر ونن ملائكه دكي ربوت ايوكان الخير دا كوما ايكي نا شر. So wannan mala'iku din an samu wasu saboda jahilci, wasu saboda son rai, sai suka koma suna bauta musu. Al mala'ika da wannan spelling din al mala'ika ya zo wuri 68 a Qur'ani. Malak ya zo wurare guda 10 a Qur'ani. Sannan malakan da nasaba haka tare da tanwini wurare guda 3. Sannan kuma malakaini an samu wurare guda 2, 68 ga 10 78. Sannan mala'ikatahu ko mala'ikati an samu nawa? Guda 5. So kaga 68 ga 10 malak ya zama nawa? 78 ga 5 mala'ikatahu ya zama nawa? Ya zama 83. Ga kuma malakan guda 3 ya zama nawa? 86. Ga malakaini guda nawa? 2 ya zama 88. To wannan shine inda Allah ya kira mala'ika Qur'ani sau 88, amma da spelling kala kala, ko a jam'i kaman malakaini ai 2 ne min babin misal ai gashi dan a fili. Ko ga na farko a Baqara mun karanta shi, wattaba'u ma tutlu shayatin ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala malakaini. Nabiyun ka koma cikin suratul araf ka nemo shi arma. Bismillah mu cigaba. Ko wan nabiyina da kuma annabawa, annabawa ba akwai masu rike su a matsayin me? A matsayin abun bauta, tare da cewa babu annabin da Allah ya turo dan abauta masa. Haƙƙin annabi akan mu shine mu masa biyayya, haƙƙin Allah akan mu kuma shine mu bauta masa. Duk inda aka bauta wa annabi, to an masa abin da ba haka Allah ya ce ayi ba. Kuma babu annabin da yazo ya ce a bauta masa. Dukkan annabin da yazo ya ce a bauta wa Allah ne shi kadai, amma shi annabin abi shi. Mafhum? Tayyib. Don haka annabawa su ma ba su ce a bauta musu ba. Kuma babu annabin da ya zo ce a bauta wa wani annabi da ya rigaye shi. Kalmar annabi daga annaba ne. Annaba kuma yakan zo da ma'anan menene? Labari mai girma. Annabi kuma wanda ake zuwa masa da labari daga sama. Shi yasa Allah ya ce amma yatasaalun anin naba'il azim. To kalmar annaba daga nan aka samu annabi. Ai bi ma'ana alladhi ya'ti ilayhil khabar min as-sama. Kalmar annabi ne anan kuma da dukkan manzanni. dukkan manzanni sun shiga duk inda aka kira annabi aka yi shiru a jami'i amma ba a ce ar-rusul ba to dukkan ar-rusul sun shiga saboda dukkan rasul ai manzo ne a dukkan rasul ai annabi ne mafhum tayyib ya zama ar-rasul ta inda yazo da shari'a sabuwa annabi kuma ya tabbatar da sakon annabawa da manzanni da suka rigaye shi wannan kuma adadin annabawan da Allah ya kira Qur'ani 25 mun karanta su a shekarun baya guda 17 ga sunan afili ko a cikin wani sura na'am suratul an'am jazakallahu khairan daga watilka hujjatuna ayata 83 84 85 da 86 don haka arbaban abun bauta arbab jam'i ne na rabbu rabbu kuma shine ake cewa ubangiji da Hausa shine wani abu da ake bauta masa amma asalin kalmar rabbu in an fada zuwa ga Allah iya nufin shine al-khaliq al-malik al-mudabbir shi Allah a matsayin sa na ar-rabbu mai halitta ne mai mallaka ne kuma mai jujjuyawa ne kuma duk abin da ya ga dama haka ake yake yi mafhum zaka arbaban ya zama jam'u taksir ne zaka wala ya amurakum babu annabi dake umurtan ku an tattakhizul malaikata kulli annabawa wan nabiyina da annabawa arbaban a matsayin abun bauta koma bayan Allah ayya amurukum shin za su umurce ku ne bil kufri da yin kafirci ba'da iz antum muslimuna bayan ku kun zama musulmai ayya amurukum wannan istifham ne amma istifhamul inkari ne ma'a tawbih fihi wato ana tambayan ku ne amma tambaya ta kalubalanta tambaya ta challenging ana kalubalanta ku ne tare kuma da aibata da muzanta masu aikata irin wannan aiki din masu aikata irin wannan aiki din su ne masu me masu rike annabawa da manzanni abun bauta shi yasa annabawa da manzanni in ka duba sakonnin su babu shubha a ciki cewa Allah za a bautawa don haka ayi amurkum bil kufri shin zai umurce ku da kafirci ne ba'da bayan iz antum muslimuna kun kasance musulmai wannan kuma yake kara bayyana mana dukkan annabawa da Allah ya turo ga al'ummomin su sun amsa sunan musulunci imma a matsayin addini ko kuma musulunci a matsayin masu mika kai zuwa ga Allah da mika wuya zuwa gare shi shi yasa zaka ga annabawa da dama mabiyan su na aiki da kalmar al-islam ba wai ana nufin a lokacin shine suna rasmiyan da aka sa wasu ba sai dai dukkan addinan da Allah ya turo a duniya sun yi taro akan abu daya abu dai shine al-istislam shine babu dama ka zama mai biyayya zuwa ga Allah mai bauta ga Allah da biyayya ga annabinsa sai kai musulunci ma'anar musulunci daga cikin ma'anarsa akwai mika wuya ayi abin da aka ga ya dace da kai kai ba wane na Allah baka musu akan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya aikata da kai don haka daga cikin manyan darussa da muke koya a cikin wannan aya na farko shine wajibi ne mu yi imani da Allah ya halicci mala'iku akwai aqidun da suke kore halittun mala'iku akan siffar da muka sani sai su mai da shi wani abu kaman dodorido a ce basu kaza har akai matakin da an kore komai wajibi mu amince Allah ya halicci mala'iku na biyu siffofin da ya basu na girma da adadi da halittan ba sa ci ba sa sha tasbihi ne abincinsu dole mu amince da wannan na uku adadinsu ba a faɗi total number ba ba a ce ga iya adadin ba amma dole mu amince suna da adadi mai yawan gaske kamar yadda ya tabbata ibadar da suke cikin baitul ma'mur a kowane rana 70,000 su shiga su yi ibada su fita kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Bukhari da Muslim Imamul Bukhari rahmatullahi alayhi ya ka hadisin a hadisi na 164 dole mu amince da wannan cewa wannan adadin nasu haka yake wajibi mu yi imani da girman halittan da Allah ta'ala ya musu kamar yadda yazo a cikin Qur'ani suratul Fatir aya ta farko alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba a cikin mala'iku akwai mai fukafuki daya akwai mai fukafuki biyu akwai mai uku akwai mai hudu Allah yace yana kara wani fukafuki fiye da guda hudu mala'ika jibril fiyayyen halitta ya ganshi a cikin lailatul isra wal mi'raj kamar da muka a wancan hadisi na bukhari 164 yake cewa mala'ika jibril lahu 600 jina iya da fukafuki ɗaiɗai guda 600 da ya buɗe guda ɗaya sai tara dukkan sansanin sama da guda ɗaya a cikin guda 600 dukka sama ya tare ta ba a ganinta da guda daya 599 reserve ne kai nauyinka ko kilogram 300 bai kai ba to an kaji botan Allah ba kan ka cuta ba mu a cikin halittun Allah ai Allah ne ya karrama mu ai wallahi shi ya kambama mu inda an bar mu a haka zaki kada ya ishe mu bala'i yanzu dai da muka taro anan din fa wata halitta ta Allah ba ta sa riga ba ta sa wando ba ta da satellite ba ta da mota ba ta shiga jirgi ba ta da gida ba ta hawa internet in ta zo nan sai mu watsa yanzu zaki kada juya kaga zaki wallahi duk an watsa za a yi sai dai su arama masu ayoyi wanda zai ce kaifa akramaka Allah to ina ruwanka kawai yanzu ka juya kaga zaki anan wani wani sai ya je gida ya sha ruwa can zai ce ya malam mai tafsiri da ya tafuwa malam ya sha kwato ya arama ya gani Abdullahi Abuzariya shi ma ya sha ne ko yaya wani hu ba zai tuna ma da masu tafsiri da masu jan bangi ba sai ya nutsa tukun da ya je gida amma duk waɗannan halittun Allah ya kambama mu akan su hatta fa darajar mala'iku da muka ganin nan da girman su da ibada in ba muka shiga aljanna fa su ne ƴan aika su ruka zuwa gaishe mu irin an zo ana taron mu ana tsara wannan salamun alaikum bima sab mala'iku suke mana kai yanzu aka ce bako ya zo an ce ku taro shi ai iya dafin cewa bakon ya fi ku daraja kai mai tarye ai shi ne protocol da tarye go to amma duk da haka ga shi mala'ika a wannan matakin shiga aljanna ma Allah ya ɗaukaka mu a kansu wannan duka ne yake bayyana mana mu ƙara godiya ga Allah gaba na gaba bautan annabi haramun ne bautan mala'ika haramun ne gaba mai muhimmanci shine dukkan wani wanda ya umarci mutane su bauta wani koma bayan Allah ko shi ne ko waninsa to ya umarce su da kafirci me dalili saboda sunna ce ta Allah mutanen kwarai tun farkon duniya ana musu kariya annabi Isa an bauta masa bai ce ayi ba kuma ya tabbata a tarihin musulunci akwai salihan bayi da yawa da sun wuce an zo an yi kariya an bauta musu kamar yadda Allah yake faɗa cikin Qur'ani ko da cikin surat Nuh cikin surat Nuh wannan cikin suratul Nuh aya ta 22 da ta 23 kara ma hada ta 23 24 da 25 in ka ga dama muhallu shahi sai yake cewa me wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da cewa wannan dukka sunayen bayin Allah na kwarai ne bayan sun shude sun wuce sun rasu sai iblis ya sa aka fara bauta musu shi yasa wajibi ne duk mai karantar da mutane addini ya dora su akan bautar Allah shi kadai kar a bar mutane tsabar girmama malamai ya kai matakin bautawa malamai ba daidai bane bauta Allah ta'ala kar yake yi wa albarkar da kake nema a wurin malami shine ilimin da yake baka kai kuma in ka je karka ci amanarsa ka roki Allah ya taimake shi Allah ya kara masa imani ya kare masa imaninsa ya kara masa ilimi mai amfani ya jika magabatan sai albarkaci zuriyarsa wannan shine albarkar kai kuma da zaka ba wa malaminka amma ba wai albarkar na cikin in ya tofa kaki ka hadiye shi bane a'a in ka sha wannan ka sha bala'i wannan fiyayyen halitta aka sa magabata sun yi wa a ka'ida ba a bauta wa malamai ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa annabawa bauta Allah ta'ala shi kar yake yi wa wajibi mu tsaya akan haka mu karantar da mutane akan haka mu bautar da su akan bautan Allah ba akan bautan mu ba kuma wajibi ne in an bauta wani magabaci da kwarai a nuna cewa wannan bautan kuskure ne Allah ta'ala ake bautawa saboda yanayi na lokaci za mu tsaya akan nan wurin za mu tsaya tafsirin aya ɗaya kenan za mu tashi akan wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin in Allah ta'ala ya kai kwanan mu zuwa gobe Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kan zuriyarmu Allah ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwarmu akan imani su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.